sabon Allah ai amfani da usulubi ko sai guda daya ba me yasa saboda akwai abin da ya wanzar a cikin al'ummatan ya shine bambance bambance na halitta ta ciki na hankali na saurin fahimta na zinkayar abubuwa da makamantan irin wannan abu shine wanda a larabci ake ce masa al-furuqul fardiyya Allah mutunci ya riga ya sani wannan bai sanya mun zama halitta daya ba bai sanya hankulan mu sun zama daya ba fahimtar mu ta zama daya ba yadda muke karɓar sako da ya zama daya ba insha Allah mun tafi sai bambanta salo salo ba mu dama ga sanan kowa abin da ya dace da wannan daga shi dace da wancan ba wanda ya san hikima ta isar da sakon Allah shine wanda zaka gani ya leka kowar irin salo ya fuskanci na farko wadanda yake karantarwa wanda ya sa su a gaba to daga nan gurin kuma sai ya san irin abin da ya kamata yi musu magana a kai shi Allah mazaki yana gaya mana cikin Qur'ani farfa'ana ba'dakum fawqa ba'din darajati yubluwukum bima ataakum wani dalili yake mun ci war ba dai yake ba daban daban ake daga dole ne ai amfani da salo kala kala gurin sanda sabon Allah gashi nan Allah mazaki yana gaya mana la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da baka mutum irin wadannan abubuwa duk wani yana nuna maka muhimmancin irin wadannan abubuwa Abdullahi bin Abbas Abdullahi ne mas'ul kamar yadda Imam Muslim ya rawaito athar ne da tace a sahih Muslim Abdullahi bin Mas'ud yana cewa mutum ba zai taba zuwa yazo ya dinga zantar da mutane wata magana wanda ta fi karfin hankalin su ba to ba ce wannan magana tashi ta zama wa waɗannan mutanen fitina da tashin hankali wannan kage yake nuna maka muhimmancin ka san su waye a gaban ka ka zabi irin salo da ya kamata ka yi amfani da shi yasa daga duk abin da yake da muhimmanci dan uwa masu daraja kun fi sanin wannan duk abin da yake da muhimmanci a wannan addini namu za ka gani Allah mazaki sai kaddara mai ba usulubi daya ake amfani da shi gurin isa da shi ba ka dauki da'awa da'awa ba salo daya bace ba daga usulubin da'awa kala kala ne Allah sai ya gaya mana qul ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati hasana wajadilhum billati hi ahsan kaga su ma mai salo salo ne dan Allah ya koya mana harkar da'awa saboda muhimmancin ta in ka koyi harkar tarbiyya kashin baya yace ta tayar da mutum akan abin da yake shi ma mai sai zama salon tarbiyya a tsari da tarbiyyar musulunci ba abu daya bane ba abu ne daban-daban zaka yi usulun bil qurwa usulun bil hiwar usulun bil darb usulun bil kasalam rijik in kai wannan da yi baka koma kan wannan to duk wani abu a tsari na addinin musulunci wanda ke da muhimmanci da gani Allah mazaki da yake takaice shi akan salo daya ba saboda wani daban yake da wani wani sai ka dauka masa wannan salon wani sai ka dauka masa wannan na yi wani shi fa dai mu fahimci muhimmancin abin da malam zai gabatar mana kafin yana da kyau mu amfana da waɗannan abubuwa dan wani zai gabatar da wannan fifa sananne ne dan wani da Allah mazaki ya masa baiwa ta ilimi baiwa ta azanci baiwa ta isar da sakon Allah madaukakin Dr. Abdulsalam Abubakar Abdulsalam Muhammad wanda aka sani da baban wani sananne ne wanda yana da alƙawari Abu Tariq an haife shi a jihar Kano gari mai daraja shekara ta 1982 sannan kuma takhassus ne gaskiya yayi karatu cikin sa daga primary junior secondary school senior secondary school har ya tafi jami'a ya karkare a jami'ar musulunci ta Madina nan ya fara tumbatsa yayi takhassus a harkar hadisi daga nan ya koma jami'ar Sudan ya je masters a jami'ar Aljazira a garin Madin yanzu kuma yana haddara doctorate dan yake da ai masa munakasha a rantsar da shi a matsayin dakta mai digiri na uku a jami'ar Kordofan da take garin wilayati Ubayid haka ne ko sannan malami ne mai karantarwa mai da'awa yana da halakoki na ɗaliban ilimi da majalisai na ilimi kuma imamu wa khatib ne akalla yana limanci da hudu ba a masallacin a garin Kano da kewaye ta sai guda uku sannan kuma makarantar yana karantarwa a college ta legal wanda yanzu sun fara yin digiri wanda babban malami ne a wannan makaranta ya kai kurewa dan cin lecturer ne ina tsammani a wannan makaranta a bangaren amsha harkar hadisi da makamantan sai ya rike matsayi kacin daga HOD yayin din yanzu karantu ina ga malam yanzu din ne kai ko din ne a wannan makaranta malam kamar yadda aka sani yana da mata mai aure ne yana da mata da ƴaƴa Allah ya azurta shi ƴaƴa guda 10 muna fata Allah mun sarki ya musu albarka daga malam a saurara kai fa tana da mutukar muhimmanci kamar da muka faɗa ina ba ta Allah madaukaki ya miƙar da harshen sa ya datar da shi ko kuma Allah ya madaukaki ya amfana da mu da abin da malam zai yi malam fa tafaddal mashkuran ma'zuran mukarraman mu'azziza
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنا يتأمبو انتي let me stand on the already established protocols which is based on the strength of the minds paper itace asali ku tafsir kowa ya kuma zai ga sunan da asali ku tafsir abin da take nufi kuma shi ne salo na tafsir shi salo shi ne yanayin tafiyar abu kuma ana samun sa a komai da ka sani ko a aiki na adadi a rubutu da waka da bincike na ilimi akwai batun salo a wani nazarin waka abin da ke cewa salo da samun bayan shi to yanzu za mu salo salo na tafsiri a abin da malamai suka tana da bayanan ilimi game da wannan to a mukaddima idan ka duba a shafin 69 an kawo wasu abubuwa guda uku akwai al-ittijahu da al-manhaju da al-usul wannan abubuwa guda uku suna da matuƙar muhimmanci a wajen yin tafsiri ko sauraron tafsiri akwai mutum da Allah ya bashi tarin abin faɗa amma bai iya faɗar abin ba amma kuma wanda Allah ya bashi hikima da iya isar da saƙo amma bashi da abin da zai faɗa yawanci wayannan bambance-bambancen guda biyu suke janyowa wani kaga ya haura ya shiga daji ya so ya yi yabo sai ya yi zagi ko kuma yana so ya yi zagi ma sai ya wawancar da kai ka zaci ya koyi to don haka yana da kyau mutum ya gane salo-salo na tafsiri domin shi ya iya yin tafsirin kuma idan ka gane ma ko rediyo ka buɗe ko talabijin za ka gane wani tafsiri za ka saurara ka ji wanne ne ba shi za ka saurara ka ji kuma a matsayinka na malamin tafsiri idan ka zo kantarka sai ka tarar daga tafsirai aƙalla sun kai 10 to amma kai ka san ayoyin da za ka fassara yau wanne kake buƙata bari ba ku misali a ardul waqi mutane ne guda uku daga wani gari za su zo Abuja to in dai ba wani dalili ba za ka ga kowa abin da zai kawo shi Abuja daban wani zai zo karɓar bashi ne ko kuma ƙaula wani kuma zai zo mitin ne wani zai zo mitin ne da taro ko taro wani muhimmin taro muƙaddara wani kuma zai zo neman admission wannan abin da ya bambanta su shine abin da ya kira ittija al-ittija kowa akwai abin da ya kawo shi Abuja wanda zai taho maula to ya san a wajen wa zai yi maula kuma dole ba zai rataye kansa da wani alkawari a gida ba saboda ita maula kamar yadda Bahaushe ya ce sadakin maula jira dole ya san in ya zo sai ya jira kuma zai iya zuwa ya samu wanda zai yi roƙon a wajensa ba a shirye yake da ya ba shi ba a wanda ya zo neman admission dole kafin nan ya san cewa idan ya zo akwai lokacin da ake ba da admission ɗin akwai sharaɗai da sauransu haka zalika wanda ya zo taro ko mitin maiwa an ba shi lokaci to malaman tafsiri suna da ittijahat da yawa kowa yana da inda ya fuskanta abin da yake nuna maka in ya fito da ittijahin cewa idan abin da kake nema ne to taho nan idan kuma ba shi kake nema ba ka taho wurin to ba ka samu abin da kake so na ɗaya kenan to al-manhaj to tun da dai muka ce akwai ittijahi an ce kowa a cikinsu yana da abin da ya zo yi to akwai wanda abin da ya zo yi ɗin kimar ta kai sai tikitin jirgi ko ya rinci cikin jirgiyar akwai kuma wanda sai dai in kawai yana so ya wasa ani amma inda zai taho a mota ma za ta iya isarsa ta kai ta kawo hanyar da zai iya zuwa Abuja. To da haka kowa yana da hanyar da zai taho, wannan shi ne al-manhaj. Akwai malamin tafsirin da yana da ittijahi, akwai abin da yasa ya wannan fadinta mu. To kuma tun daga abin da yasa ba za ka lazumta masa ka ce dole ga hanyar da zai bi, shi yana da hanyarsa da yake son isa zuwa ga wannan manhajin. To sannan ko da hanyar ta haɗu akwai abin da ya kira salo usulu. Yanzu akwai mutumin da zai taho Abuja, to ya kaddara idan a mota zai taho kai tsaye zai taho daga Abuja zuwa daga garin zuwa Abuja, ba zai tsaya a ko'ina ba. Wani kuma zai taho ya tsaya ya sha mai a hanya, watakila ya da zango a wani gari ma ya kai ya yi ziyara, in ya taho da wani abu ma ya ƙara tsayawa a hanya. Ya kaddara cewa in yi wannan tafiyar watakila yana da wani usiri da ba zai ƙara yin irinta ba, zai bi ta canja bi ta canja bi ta canja, wannan shi ake kira usuli. Da su ma akwai malamin da ga inda yake so ya je, in ya ɗauke ka kawai za ku tafi tare da ku je wajen. Akwai wani kuma wanda ya san kana buƙatar wasu abubuwan da yawa, sai biya da kai ta can, ya biya da kai ta can, ya biya da kai ta can. To don haka sai mu lura da kyau, mu ji abin da malamai suka faɗa game da waɗannan abubuwa. Idan muka tafi shafi, wannan abin da na yi muku bayani shi ne ake zuwa shafi na 70, ya kawo maka shi a irin usulubi na sana, san Allah da in kun karanta za ku fahimta. Wannan ya sa da aka lura da mawallafa, aka kuma lura da ma'anar tafsiri, to sai aka gano tafsirai suna da salo-salo daban-daban, suna da manufofi daban-daban, kuma kowa yana da irin nasa hanyar isa zuwa ga manufar. Amma aka tattare su za ka samu nau'o'in tafsiri guda huɗu. Akwai at-tafsirul tahlili, akwai at-tafsirul ijmali, akwai at-tafsirul muqaran, akwai at-tafsirul mawdu'i. Wa'innan salo guda huɗu su ne abras asalib na tafsiri. Duk inda ka zaɓuro wani salon, to Allah da inda ba a cikin wannan, in ka yi a hankali za ka yi akwai ajin da za ka iya jefa shi a nan. Hikimar ka san wannan, mutumin da yake yin at-tafsir at-tahlili ba za ka zo ka dinga aibata masa a kan me yasa bai kaza ba bai kaza ba, saboda watakila shi tahlili yake yi kaza da kaza ɗin da kake cewa ya yi ba a tahlili ake yinsa ba, a muƙaran ake yinsa. Akwai kuma lokacin da kai kanka yana da kyau ka gane nau'o'in tafsirin, ka gane a ina kake. Yanzu mutumin da yazo ya tara mutanen da abin da suke buƙata shi ne mai Allah ya ce, mai manzon Allah sama ya ce ya ake yin abu kaza, to idan ya ɗau wani salo mai na faɗaɗawa da tafsiri ya matsa ya kutsa, ƙarshe abin da zai faru shi ne, musamman wanda yake wa mata tafsiri, sai ka gama tafsirin gaba ɗaya, mu ɗauka ka yi tafsirin ayoyin aqida na cikin suratul an'am. In ka gama gaba ɗaya, ita kuma wata abin da za ta ce maka shi ne sai ta rubuto maka wata tambaya akan abin da ya shafi matsalarta da mijinta, ko akan abin da ya shafi wata matsala ijtima'iyya ta rayuwa, su abin da suke so kenan. Akwai waɗanda su kuma za su iya haƙura da komai, inda za ka musu tarihi ka ba su labari za su ji daɗi ƙwarai da gaske. To a nan at-tafsir at-tahlili shi ne aka ce abin da yake nufi, tahlili shi ne fashin baki, at-tahlil shi ne fashin baki, shi ne malami idan zai yi tafsiri zai lura da ayoyin Qur'anin da baki ɗaya, muqaddara zai fassara suratul Fatiha tana da ayoyi bakwai. To a tafsir at-tahlili dole sai ka fassara ayoyi bakwai gaba ɗaya, sau a zama ɗaya ko kuma adadin zaman makin da za ka yi, kowace aya za ka ɗauko ta ka yi tafsirin ta. Wannan ita ce miza ta farko ta at-tafsirut tahlili. Da farko tatanawalul ayati ayatan tilwa aya, za ka dinga fassara kowace aya daban-daban, ba magana ka tsallake wata aya. Wala yatajawazuha al-mufassiru ila ghayriha hatta ya'rifa ma'naha, abinda kawai kake nufi shine kowace aya a santa da ma'anarta da manufar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita. Maganar rabti tsakanin wannan aya da wannan aya ba aikin ka bane, kai abin da ya dace ka shine fashin bakin wannan aya. to wannan tafsirin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama galibin shi suka fi a matsayin tafsiri kuma galibin almajiran sahabbai shi suka fi koya a matsayin hanya ta koyon tafsiri kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami Allah ya kare ta a gare shi Abdullahi ibn Habib yake cewa mun kasance waɗanda suke koya mana ko kuma waɗanda suke koya mana karatu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun gaya mana cewa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka koya musu aya 10 ba sa tsallake ta har sai sun san dukkan abin da wannan ayar ta kunsa da abin da ya kamata a sani na game da fushin dan haka sai yasa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka iya aiki da kuma karatu nabi wannan usulubin mafiya yawan littattafan tafsiri shi suke yi za a kowace aya za a kawo ta a yi fashin bakinta a bi ta a hankali a yi bayaninta sannan na uku kuma a shi wannan tafsiri akwai wanda a wajen fashin bakin yake tsawaita numfashi ya ɗau dogon lokaci saboda ko ƙwarewarsa akan wani abu ta fi ƙwarewarsa akan wani abu yanzu misali za ka ga mutumin da ya taso a garin da ake da wata matsala ta aƙida kuma ya zamanto malami ne ya cika ya tumbatsa idan zai yi sharhin zai yi fassara ayoyin alƙur'ani duk inda ya samu wata matsala da cikin alaƙa da aƙida sai kaga ya buɗa ta ya faɗa ta yana ta fito da wasu shigowoyi wanda galibi wannan shigowoyin shi kuma aibin irin wannan tafsirin shi ne yakan ɓata maka lokaci idan ya ci karo da mutumin da rayuwarsa take tasiri a abin da ya shafi abin da yake akwai wani abu da muke cewa mahalliyatul tafkir wanda za ka ga akwai malamin da misali bari ba ku misali a wajen tafsiri an gayyace shi ne wa'azi akan akan haƙoƙin ma'aurata to idan ya tashi yawanci abin da yake nufi da mace ita ce matarsa ko kuma mahaifiyarsa ko wata mace da ya rayu da ita mafi yawanci aliƙin da yake yana kallo matarsa ne ko yana kallo matar da ya fi sani wanda za ka ga a irin wannan hatta amfani da kalmomi yana yin tasiri a wajen tahlili da irin wannan fashin baƙin yanzu akwai garin da idan za ka musu tafsiri saboda yanayin salansu wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cewa ya mutu sai dai su ce ya yi wafati daga nan kuma duk wani mutum na kirki ba za a ce masa ya mutu ba sai dai a ce ya rasu kuma kafiri ne za a ce ya mutu wannan zai yi tasiri hatta a cikin fashin baƙinsu da bayanin su duk da cewa tasirin kalma ba kasafai yake da matsala ba amma tasirin ma'ana da tasirin intibai na inda mutum yake rayuwa galibi yakan bata wa mutum lokacin kuma ba shi yake buƙata sai na uku shine yadharu at-tabayun jaliyan bainal mufassirin fi hadha al-usul min haythu al-ittijahat wal manahij ومنهم من التزم في تفسيره التفسير بالمأثور والنقل عن أئمة السلف والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة. أتكلم ما سو تفسير تحليلي أقول لك أهل السنة والجماعة أتكلم سوكم أقول لك يبون وتحني الدمتا كشي التفسير التحليلي شي كأيبا شي لك برا رتي وانا يا كي تفسيري وكوكم وانا يا كمات أصوار تفسير إنسان دولا كما سي أنتاجي شي تفسكر أكيد أكد كتعانا تند تفسير تحليلي يكي عايشي كنين ينا دكيلني ana samun masu ilimi gawurtattu a cikin kafirai ma ana samun masu ilimi gawurtattu a cikin ɗan bid'a waɗanda kuma idan da tattaunawa za a yi ta ilimi za ka iya samun malami na ahlus sunna wanda ya kai matuƙa wajen tabakkuni a aqidar sunna amma ka samu malamin bid'a wanda ya fi shi ƙwarewa a ilimi wanda za a tattaunawa ilimi in dai magana ilimi ce to wannan malamin bid'a zai iya kada malamin ahlus sunna shi yasa salaf suke cewa salamatul mu'taqad ba wai a ilimi ne ba kawai akwai shi a ilimin ne tarin yawa amma akwai tawbiqi daga ubangiji subhanahu wataala wanda idan ka dauka ko a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka iya dauka wani babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda a jerin falala ka dauko wani sahabin da darajar sa bata kai darajar wannan ba amma wancan na kasan ya fi ilimi kai a cikin tabi'ai ma za a iya samu in matsala ce ta ilimi a iya samun tabi'in da ya fi wani sahabin ilimi amma babu wani tabi'i da yafi sahabi ko ɗaya salamatul mutaka shi yasa matsalar ba a ilimi take ba a tawfiqi ne da ubangiji subhanahu wataala yake wa bayan sa a wannan shine at-tafsir da ni shine tafsiri na fashin baki sai tafsiri na biyu shine at-tafsirul ijmali shi kuma abin da ake nufi da at-tafsirul ijmali shine yake cewa huwa an ya'mada al-mufassir ila al-ayat al-qur'aniyya hasab tartib al-mushaf ويبين معاني الجمل فيها متتبعا ما ترمي إليه الجمل من أحداث ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظ ليسهل فهمها وتتضح مقاصدها للقارئ المستمع كما يبدأ مال السعد الله يتقن صدرها وأنت أبن ديك يشيني لا يتقين بحرفية النص إذن مثالي زي فسر مكة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه izuwa karshen ayan abin da yake so kawai ka gane ni Allah yake nufi da wannan ayan to wannan at-tafsirul ijmali din ya fi kama da at-tafsirul da'am shi yasa yawanci tashoshi musamman tashoshin larabawa idan kamar akwai idaatul qur'an wacce a cikin ta akwai tafsiri to galibi in tafsirin manufarsa shine isar da sabon qur'ani zuwa ga awam to yawanci wannan maslahin ake bi kuma wanda zaka ga yawanci masu irin wannan tafsirin Allah ya hore musu jawabul kalim wajen iya isar da sabo su musu dafi da fahimci harfiyatul nas din ba amma abinda suke so shine ka gane gundarin ne Allah yake so wata ran sai su amfani da balagar su bari bada misali da nasan bada misali da malaman da suka rasu Dr. Ahmad Bamba Allah ya gafarta musu من أبرز سماته ومميزاته شيء التفسير الإجمالي وجن شرح الحديث وجن شرح آية القرآن برم بعد مثال آية القرآن ينا تكين كراتن حديث سيوة مسألة تزود زي كفا بجا دا آية القرآن زي فسرات سيوة كو إسر قارون ليزو دي دي فتن الله سبحانه وتعالى لولا أمن الله علينا دخسف sace ba dan Allah ya mana gidan dogo ba kaga daula amanna Allah alaina ba dan Allah ya mana gidan dogo ba anan ina gida take a cikin manna Allah alaina ina dogo yake a ciki amma tun da mujtama din da yake rayuwa a cikin sa mujtama ne da ya san me ake nufi da gidan dogo to ba za ka zo ka ce masa ai ba kai daidai ba ai ba haka ya kamata kai ba wanda duk ya saba da tafsirin Isa wajin Allah ya dinsa da rama shi ma min abrazi simati shi da at-tafsir al-ijmali duk da cewa shi irin halbiyati aqrab domin yana bin ayar da yake wani lokacin da kan fasara kana amma in kana neman hakikanin mufrada a matsayin ka da malamin tafsiri tunda wata ran in kai tahdirin ka kakan ce to bari in saurara in ji mai malamai suka fassara ayar to in dai so kake ka dira akan mufrada to ba masu tafsir al-ijmali ba su taimaka maka ba sai sa'a zaka tsinci abin da kake so ka samu a tafsirin ijmali ga sunan an kawo muku misali akwai a tafsirul kalamul mannan na Imam Sa'di a taysir fi ahadith at-tafsir na Muhammad Makki An-Nasiri wannan ta ba ku shawarar ku saurare shi tashar al-maghribiyya sukan sa shi kuma akwai shi a YouTube yayi tafsirul qur'anin gaba daya zai dauki majmu'atun min al-ayat in ya dau majmu'atun min al-ayat sai tattara su a karkashin sako daya ba sai ya maimaita ayin ba sai ya ce Allah yana yi muku kaza yana muku kaza aka hayya kai karshe kai sai kai ta jira a fara tafsirin kuma har ya gama tafsirin wannan zai taimaka maka in kana so kai tadabbur al-Qur'ani inda zaka sauke shi gaba da yanzu zaka yi tafiya da ta kai awa hudu in ka kunna shi abota kafin ka kai awa hudun insha Allah ba zaka yi kasa da izu 20 ba in kana da hadda kuma kana da karatu zai tattuno maka ma'anonin al-Qur'ani kuma wannan yana taimakawa mutum wajen kada ka ci karo da wani abu da zai firgita ka domin Qur'ani yana da wannan khususiyar akwai kalmomin da duk barewarka a larabci wallahi sai sun baka koko sai dai in ka haddace mubarakatul Qur'ani gaba za ka iya tahadda malamin tafsirin da yake da rawar kan cewa shi a hada da kulli ma fil Qur'an wasu kalmomi wa'anda ba wani misali ba misali ka tarzo da yake fita wa anna lahum tanawushi wata kilan ba a saba sai ya sake karanto ayar daga farko ya gami a kiri yau tanawushi don ba kalma ce ta yau da gobe ake yawa amfani da ita wa kan kalafin kabilihim al-masulat
to amma in tafsir ijmali ne ko da ba ku gane mufradat ba gaba da ga sabon kuma zaka yi sallah ita
kuma yawanci wasu na kiransa at-tafsirul jarh to sai na kusa da karshe shine at-tafsirul muqaran to shi kuma at-tafsirul muqaran tafsir tahlili ne amma bambancin shi da at-tafsirul tahlili shi galibi manufarsa da'awa ce ta wata fuska akan yi muqarana tsakanin nassin alqur'ani da wani nassin alqur'ani kamar yadda Muhammad bin Amin al-Shaybi yake Allah ya rahmata masa ni da sa shine idan kai bayani a waje daya to duk ran da bayani ya zo mai mintuwa sai dai kace kamar yadda muka yi bayani a baya ba sai ka sake mai mintuwa yanzu zaka iya tasowa ga dangantan kana neman tafsirin aya a cikin adwa'ul bayan sai ka buɗa sai ka ga mai fassara da ba amma tun ya riga ya fassara maka ita a wani wajen kuma abin da yake murar shi shi yakan yi la'akari da kalma yakan yi la'akari da jumla yakan yi la'akari da salo yakan yi la'akari da ma'ana kamar yanzu malam Dr. Faiz Abdullahi ya kawo mana misali na wani kalmomi a Qur'ani kalma tana zuwa da ma'ana kamar misali kalma al-haqq to in ya ga dama zai tattara maka al-haqq ta Qur'ani gaba ɗayan ta waje daya misali kamar kalma al-hikma yace maka hikima tana zuwa da ma'anar wa'azi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abinnan walaqad ja'ahum min al-anba'i ma bihi muzdajarun hikmatun baligha dan tana nufin wa'azi amma tukun buzur gargadi yace maka hikima tana zuwa da ma'anar mu'jiza kamar ta cikin zukhruf wa qad ji'tukum bil hikmati wal ubayyana lakum da a waje daya fa yace maka kuma hikima tana zuwa da ma'anar good administration kyakkyawan tsari wajen gudanar da abubuwa kamar da Allah ce ulu ila sabila rabbika bil hikmati wal hulul munasiba sai waka hikima kuma tana zuwa da ma'anar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma duk in ya gama maka da su gaba ɗaya hikima to duk in ne yazo kan wannan ayar ba sai ya manta maka ita ba sai ce kamar qaddamna fi ayati kaza wani ba ko kawai ya ce kamar aslamna sai ka je ka nima wannan tafsirul muqaran kenan muqaran to al-kalimatu min kalima sannan kuma muqaranar ma'ana saboda dauke da hukunci kamar misali an zo magana akan sai a dauko ayoyin bakara da ayoyin suratul balaq da ayat suratul ahzab da ayat suratul tahrim duk wani abu da yake da alaka da sai a tattara maka su a cikin ayoyin farko na suratul bakara in an zo kawai sai a ihala kaga wannan ahala ma'ana bil ma'ana yake nufin aikin hukum sannan kuma akwai muqarana tasallu da usuluni misali akwai wata mas'ala ta balaga misali ce lafu wa nashr murattab ghayr murattab in aka kawo maka shi anan sai a ce kamar yadda wani abu irin sa yazo a waje ka misali mas'ala lughawiyya ahkamul waw wani in yazo ya ce maka akwai wannan wawul istinaf ce anan an yi amfani da ita akwai wawul aqaf an yi amfani da ita a wurare ma akwai qasam an yi amfani da ita a wurare kaza akwai wawul rubba kamar yadda take cikin kaza akwai wawu kaza akwai ma wata wawu kaza wacce gaba ɗaya babu ta Qur'ani kamar yadda take cikin waka Ibrahim kai da wani da wani to in ya gama anan shikenan muqarana wannan amma muqarana ta cikin gida ta Qur'ani muqarana ta bi kuma ita ma ta cikin gida ita ce muqarana ayoyi da hadisi abinda yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya kallafawa bayanin Qur'ani kuma duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi bi bayanin sa ba a Qur'ani ko yayi bayanin sa a aikace shirin manzo Allah sama bayani to dan haka duk abin da suka kawo maka sai sun tsaya sun ga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a haka akan sa an ba su samu aya ba su samu hadisi ba marfu'i to za su dauko maka hadisi mauqufi na sahabi ko kuma su dauko maka wani athar min al-athar wannan tafsiri ne mai ban kai amma yana da bata lokaci kuma yana da wahalarwa irin wannan tafsirin ne in ka zo yin sa aya ɗaya ma sai ta rike ka kai kwana da kwana wannan yafi dacewa da a samu wasu tsirarun malamai da Allah ya hore musu wannan baiwa su dinga tara ilimin a waje guda a yi haƙuri da su ci gaba da tara ragowar malamai kuma su ta amfanar da al'umma su masu amfanar da al'umma sai su dinga dawowa wannan taska suna nan imar maganganun a hankali suna shigar da shi cikin tafsiransu sannan akwai muqarana tsakanin nassin alqur'ani da kuma wa'ansu da tattafan da ba kamar mutum ne zai tafsirin suratu Ali Imran zai tafsirin suratu Maryam da wayansu daga cikin surori da aka yi magana akan wasu abubuwan da suke da bukatar dubo ayoyin da maganganun da suke cikin Bible da kuma ayoyin Al-Qur'ani domin fito da gaskiyar Al-Qur'ani da komai da martani akan abin da ba daidai bane cikin abin da aka dauko a can. Wannan ita ma mukarana ce. Idan muka tafi shafi na 85 za mu ga duka su shine wayannan bayanan. Akwai kuma mukarana tsakanin maganganun malaman tafsiri wanda wasu tafsiroki biyu ake yi, akwai wa'anda kararra suna fitowa su faɗi mukarana wanda idan ya zo zai yi tafsiri in ka ba shi misali al-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan al-aya, to in ya tashi farko tukuna abinda zai faɗo a zuciyarsa shine da Allah ya ce al-talaqu marratan me ake yi, sai ya bari ma'anar ta zauna masa a zuciyarsa tukuna. Kuma har yanzu in ka tashi mutum goma ka ce su fassara maka al-talaqu marratan in Allah ya tabbata za su nufi wani wajen da wani ya ce maka saki biyu, wani ya ce saki kama biyu ne, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, amma abin da yake janyo haka shi ne rashin komawa maganganun malamin tafsiri. Da za ka koma maganganun malamin tafsiri ka yi haƙuri ka karanta za ka ga me suka ce. Wasu suka ce abin da ake nufi da al-talaqu marratan ai al-talaqu al-mashru'u marratan, sakin da shari'a ta yadda da shi shi ka yi shi a nan take kai ya wuce biyu in ya kai uku haramu. Wasu kuma suka ce al-talaqu marratan ai al-talaqu alladhi fihi ar-raj'atu marratan, sakin da in an yi za a iya yin kome shine wanda aka yi daya aka kuma ba a ce wai balqatani ba sai aka ce marratani domin isbatin cewa saki ana yin sa guda ɗaya ne a cikin lafazi ɗaya inda na sunna. To suwar malamai ne suka tafi akan wannan, suwar malamai ne suka tafi akan wannan, shikenan dama ya san malaman da suke da ba a abin da ya shafi wannan. Sai fara daga malaman tafsir ibn Mas'ud da aka yi mana bayani mai tabari ya ce sai kuma cikin musannafat mai Ibn Uyayna ya ce mai wani ya ce mai wani in ya tattaro ya tattara maganganu mutadariba to yaya Barawi ya fassara su, yaya Ibn Abiya ya fassara su, yaya Ibn Juzay ya fassara su, a malaman ƙarshe-ƙarshen nan ya shangidi ya fahimci abin. Sannan watakila ma duk da haka mas'alar tana da rubutu fiqhi ya Sheikh Ibn Baz ya an taɓa masa fatawa akan wani in ya tattara gaba ɗaya sai ya ce maka wannan aya wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, watakila ya maka tarjihi, wani kuma mai son gwada banji kawai sai ya tara maka akwal din kuma ka dai fahimci ya sani sai ya wuce ko ba tare da ya maka tarjihi. Wannan shi ma salo sai salo na ƙarshe ga misalan da suke da suke wannan tafsirin, sai salo na ƙarshe shi ne at-tafsirul mawdu'i. Shi kuma at-tafsirul mawdu'i shine ba wai manufarka fassara al-Qur'ani gaba ɗaya ba, a'a abin da ya kawo ka tafsiri shine fito da wasu abubuwa da suka shafi wani fanni daban. Misali akwai wanda burinsa shine a fahimci aqida abinda ya shafi imani da batun kabari da batun tashin alqiyama da batun da batun da batun, to akan haka zai dauko tun daga suratul baqara zuwa suratul nas. Abinda ya dami shi shine mas'alolin da suke da alaka da wannan ayoyin da suke da alaka da wannan mas'alar, ya tsaya in ya ga dama a cikin sa yayi tahlili ko yayi ijmali ko kuma yayi tahlili ko yayi ijmali abinda zai yi. Wani kuma abin da ya dame shi shine bayanin ayoyi na hukunce-hukunce ayatul ahkam. Idan ka duba shafi na 77 za ku ga tafsirin ayatul ahkam shine at-tafsirul mawdu'i irin nan, kamar al-Imam Abubakar Ahmad ibn Ali al-Jassas Allah ya ji kansa da rama, malamin karni na 4 ne a mazhabar Hanafiya, wanda littafi ne duk da cewa Jassas yana da yar matsala ta aqida amma ne ta fuskar farjabuni na abin da ya shafi fiqh. In kana so ka samu kwarewa da kaiwa matuƙa wajen bayanin mas'ala ta fuskar fiqh da usulul fiqh, in dai ayat tana da wani bu'ud fiqh to ka koma wa Jassas za ka samu. Sai ahkamul Qur'an da Ibn al-Arabi al-Qadi Abubakar Ibn al-Arabi al-Maliki Allah ya ji kansa da rahama, akwai Nailul Maram na Siddiq Hasan Khan al-Kinnauji Allah ya ji kansa da rahama, shi ya bai dade da rasuwa ba 1307. sai maudu'i na karshe na hudu na uku shine al-ashbahu wan nadhair. Abin da yake da al-ashbahu wan nadhair kusan shine ne muku bayani a tafsirul maudu'i. Misali idan ka kawo abu daya sai ka je ka tattaro abubuwa masu tarin yawa da suke da alaka da wannan abu, sai ka haɗa wani daya sai kai bayani. To dan kuwa wannan a takaice kenan, su ne na daya intijahi. Ina fatan da wannan takaitaccen bayanin ya zama mutunta abin da wannan abu yake nufi. Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da ku kuma bayan aƙida da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na ci lokaci da
yawa. Assalamu alaikum. Dan uwa Allah saka alkhairi. Zuwa makar Salam Muhammad. Kusa da warawaran kalmomi. Irin wannan tattaunawa da ma galibi alhamdulillah dukkan malamai a gurbin. Ba abin da za a gaban sa bane, ana yin sa ɗaya bayan ɗaya, ana irin fassarar kura-kura din. Ko bayan shi ba ta manja kun wuce wannan matakin gaskiya bisa dukkan girmamawa bisa da lokacin tsakuri ake yi, amma kuma ɗaya daga cikin babban abin da zai taimaka kwamitin samina na amina Allah ya saka wa kai sun karanci waɗannan abubuwan karatu wanda za su wuce zai iya amfana da su ko ya koma masa ko ya koma gida ko ya koma da wasu. Haka yana ga insha Allah ta'ala za mu tafiya akan wannan wanda dai ba ta bukatar wani zaɓi gaskiya duk kusan asali ɗin da suke nan wurin guda bakwai kusan malamin shi ba shi wai malamin ya ke sa cikin wani wuce da guda kuma da haka na ba sa fitar da cikin abin da mana muna fata na wata kiyar dakin da mu da ni kan da har a samu lokacin da kake muke karanta wannan littafi na Allah wa sarki da kuma sarka samu da cikin sa zuwa ga wannan ne amfani da tsoro da yaci ka karanci mutanen da za ka yi musu karatu kar ka ne ka danna su a yaci ka je ne rubutun ka shirye da su kuma kasance ka je ka je masu cikin abin da ba zai haifar da dani muna fata da wata kiya da ta da mu na mu ke sa ta buwar da kai a yi hakuri kuma da yanayi insha Allah ta'ala. To da ka yi ne wannan jarsa ta tashi yanzu insha Allah ta'ala za su zo ɗan uwa masu kodi da su gaba da bayanin da yana kuma da shi.
Da shi ba wannan aisha da ce wannan latina wannan jarsa ta tashi
kai
ne kawai za ka sallah za a je
a yi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doctor Allah na gobe ya sanya saka muku da alkhairi. Akai da Sheikh Abubakar Abdulsalam da na kasamina na wannan kungiya na barka mana fata Allah madaukakin sarki ya ci gaba da amfana da mu kamar yadda muka sami wato umarni kuma shugaba ya ce mu ci gaba da gabatar da nakata daga muwarani dama na wani damar mata sallolin su da su da yan gida za su yi sallah su zo su ji wani da mu insha Allah da ta'ala. Insha Allah ta'ala takarda ta gaba ita ce takardar da Sheikh Nasir Abubakar Sada zai gabatar karkashin jagorancin Professor Ibrahim Sarat Adahama wani a Al-Qur'ani.